This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Harin zai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Talata 2 ga watan Yulin 2024. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji ƙarin haske da rundunar tsaron Najeriya ta yi kan har-haren kunar bakin wake da aka kai a Goza da ke jihar Barnan Najeriya, waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane da dama. Kamar ko wani daren ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin Allah ɗaya gari bamban, wanda Ramatu Garba Baba ke gabatarwa, inda yau shirin ya duba batun tsarin koyarwa a koyawa yara karatu daga gida a Turai, tun bayan da aka fara koyawa yara ilimi kan mu'amalar jinsi ɗaya a makarantu. Kamar yadda muka yi alkawari, yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayinku kan yadda za a ƙara inganta tsaro a yankunan ku. Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma kafin nan, ga Mahmud Lalo da labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Ana ci gaba da zanga-zanga a Nairobi, babban birnin Kenya, da sauran yankunan kasar bayan da gwamnatin shugaba William Ruto ta yi yunkurin samar da wata doka da za ta ƙara kuɗaɗen haraji. Masu zanga-zangar, waɗanda har ila yau suke kira ga shugaba Ruto da ya sauka daga mukaminsa duk da ya janye shirin samar da dokar, sun ce matakin aiwatar da dokar zai haifar da tsadar rayuwa. 'Yan sanda sun yi amfani da haƙi mai sa ƙwallo a ranar Talata a birnin na Nairobi, yayin da 'yan kasuwa suka rufe shagunansu gudun kada a yi wa rumfunansu hawa su. An rufe babbar hanyar da ta dangana da Mombasa, birni na biyu mafi girma a ƙasar ta Kenya, bayan da masu zanga-zangar suka banka wuta akan titi. Dakarun Isra'ila sun kai wasu hare-hare a kudancin yankin zirin Gaza a yau Talata, inda hukumomin lafiyar Falastinawa suka ce akalla mutum 8 sun mutu. Hare-haren sun hada da wanda aka kai yankin Khan Yunis kwana guda bayan da Isra'ila ta ba Falastinawa fararen hula umarnin su fice daga yankin. Isra'ila ta ce ta kai hare-haren na sama ne cikin dare a yankin na Khan Yunis, inda ta ce daga nan ne mayakan Falastinawa suka harba mata wasu rokoki guda 20.
Much of Khan Yunis was destroyed in a long assault earlier this year.
Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP ya ce mafi akasarin yankin na Khan Yunis ya lalace sanadiyar hare-haren da aka kai birnin a farkon shekarar nan. Amma da yawa daga cikin Falastinawa sun koma birnin domin kaucewa harin da ake kaiwa Rafa da ke kudancin Gaza. Wasu ƙarin hare-haren sama sun kaikaici birnin na Rafa da ke kudancin Gaza, yayin da sojojin ƙasar Isra'ila suka gudanar da wani samami akan Hamas a tsakiyar Gaza. Kakakin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric ya faɗa wa manema labarai a ranar Litinin cewa umarnin da Isra'ila ta bayar na Falastinawa su fice daga yankin na Khan Yunis ya nuna cewa yanzu ba wani yanki da za su iya guduwa don tsira a yankin na Gaza. Shugaban Amurka Joe Biden ya soki hukuncin da kotun kolin ƙasar ta yanke a ranar Litinin, wanda ya nuna cewa shugabannin ƙasar suna da kariya daga tuhume-tuhume kan wani abu da suka aikata ƙarƙashin ofishinsu. A shaidar da ta shafi tsohon shugaba Donald Trump, inda ake zarginsa da yunkurin sauya sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka yi a shekarar 2020. Yayin wani jawabi da ya yi daga fadar White House, Biden ya ce kamata ya ce babu wanda ya fi ƙarfin doka, ko da ma shugaban Amurka ne.
Today's decision almost certainly means that there are virtually no limits on what a president can do.
Biden ya ce wannan matsaya da kotun ta ɗauka na nufin shugaban ƙasa ba shi da iyaka kan abin da zai iya aikatawa. Shi da Trump ya sha musanta aikata ba daidai ba dangane da batun sakamakon zaben na 2020, inda yake ikirarin cewa a rangizan ƙuri'un da aka yi shi ya sa ya faɗi a zaben. Gangamin yakin neman zabensa ya yaba da wannan hukunci da kotun ta koli ta yanke, yana mai cewa matakin ya yi daidai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Korea ta Arewa ta ce ta gudanar da wani gwajin makami mai linzami kirar ballistic wanda zai iya daukan babban makamin da ake dasawa wajen kai harhare. Kamfanin dillancin labarai na KCNA na kasar a ranar Litinin ya bada rahoton gwajin makamin wanda ake kira Hwasong 411 wanda kasar ta gwada a wani mataki na daidaita ingancin sa. Sai dai rahoton bai bayyana takamaiman inda aka gudanar da gwajin ba da kuma inda makamin ya sauka. Wannan rahoton da kasar ta Korea ta Arewa ta fitar a yau Talata na zuwa ne bayan da makociyar ta Korea ta Kudu ta ce Korea ta Arewar ta kaddamar da wasu gwaje-gwajen makamai masu linzami guda biyu inda ɗaya daga cikin su ya fadi a yankin Pyongyang bayan da ya samu tangarda. Cristiano Ronaldo ya bada tabbacin cewa wannan shine karo na ƙarshe da zai buga gasar ƙasashen nahiyar Turai da hukumar UEFA take shiryawa. Ronaldo ya fada wa kafar yaɗa labarai ta RTP bayan bugun Penarici da Portugal ta samu nasara akan Slovenia cewa babu haufi wannan gasar ita ce tashi ta ƙarshe. Wannan shine karo na shida da Ronaldo mai shekaru 39 yake buga gasar ta ƙasashen Turai.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Rundunar tsaron Najeriya ta yi bayani dalla-dalla kan harin kunar bakin wake irin na ta'addanci da aka yi a garin Goza da ke jihar Borno wanda ya sanadin mutuwar sojoji uku da fararen hula da dama. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
A ƙarshen mako ne dai aka kai harin ta'addanci irin na kunar bakin wake a garin Goza da ke jihar Borno. Daraktan sashen tattara bayanai na irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi, Major General Edward Buba, ya fidda cikakken bayani dangane da jerin hararen kunar bakin waken da aka kai
wanda ya yi sanadiyar mutuwar sojoji guda uku da kuma ƙarin wasu fararen hula da dama.
Group Captain Ibrahim Albukar na harkokin tsaron Najeriya ya mun ƙarin bayanin dalla-dallan abin da ya faru.
Wato ana wani biki ne a Goza a ranar rabon hamsari, tana irin shigali kamar irin aure, sai wata ta zo kamar irin masu roko din na yar bara, shi tana sanye da wato ainihin bama-bamai ne sanye da bikinta da ta shiga cikin jama'a kawai sai ta abin ya tashi da jama'a. To ana cikin wannan rudani, ta san abu da biki da wannan, ana cikin wannan rudani da su jami'an tsaro da mutane suka zo ana ba da gudunmawa. A shi akwai kuma na biyu a boye kusa, ita kuma ita ma mace da aka taru din ana kokari a ceto masu rai da kuma wannan kai su asibiti, kuma sai ita kuma ta sake detonating din sai aka samu wannan mummunan abin ya faru. Ganin sojojin jami'an tsaro sun ga ya ce an sa tokan waye zauna a gida ya haiwa cikin ta ɗaci waye zama a gida inda ba san kila sun shiga jama'u sun bakoye kuma yara ne ƙanana mata. To da ake haka da wuya sojoji suna nan da kila ya kula fa ta kira wuri da wannan kai su asibiti a ceto ransu. Sai kuma daga bayan su kuma aka samu wata kuma ta danna nata bomban kuma sai ya tashi. To anan dai an samu dai salwan da sojan Najeriya guda kuma da kuma sojan na hybrid force su ma guda biyu sun ransu ya salwanta. To kaga an samu mutuwan sojoji kuma fararen hula kuma da suka rasu cikin su a kan 20 kuma 50 yanzu suna asibiti da suka samu rangita da sanadiyan wannan mummunan abin da ya faru.
A baya-bayan nan dai ana ganin an kare lagon 'yan ta'addan, amma sai ga wannan mummunan al'amari ya faru a halin yanzu. Ko wata wace fuska sojoji ke kallon hakan?
In da ka manta ba, baya bana an yi ta karkashe su kuma jima manya-manyan su da kwamandodin su da yawa ransu ya salwanta sabila da operation da muke yi. Ina cike ne suna yin wannan ne kawai ka gane su jawo cewa kamar sun yi sun gaza ne. Na jiji na albuba ya nuna a bayanansa a kan cewa nan baya da jimawa ba za a dakile su duk wanda suka yi wannan abubuwan kuma ransu kamar ya kusan zo ƙarshe kuma ya zo ƙarshe. Domin ba barinsu za a yi ba.
Group Captain Ibrahim Albukar. Dr. Kabiru Adamu shine shugaban kamfanin da ke bincike kan sha'anin tsaro wato Beacon Intel.
Wato dai shi wannan tattara bayanai da tantance shi da kuma tabbatar da cewa ya amfani da abin da yake nunawa abu ne mai muhimmanci. Kaga misali yanzu a kamfanin da nake shugabanci Beacon Security and Intelligence Limited, da muka duba alƙaluman da muka tattara na watan 1 zuwa watan 3 mun ga karuwar amfani da irin wayannan bama-bama da ake hadawa a gida wanda abin da muke cewa improvised explosive devices kashi 68 a cikin 100. To da jami'an tsaron mu suna haka, suna irin tattara bayanai kuma suna amfani da su ma sun ga
irin wannan karuwar wanda kuma da ya nuna musu cewa cikin dan karamin lokaci wayannan mutanen za su iya komawa amfani da saka wayannan bumabuman a jikin mutane har akai ga samun yan kuna bakin wake irin wannan wanda aka samu to a takaice dai tattara bayani da tantance shi da amfani da shi ita ce mahita gare mu
to ko yanzu menene abin yi ga Dr. Yahuza Ahmad Getso wani masani a sha'anin tsaron To abin da ya kamata a yi domin kare aukuwa haka nan gaba shine a maida hankali kada kasar Najeriya da mahukuntan Najeriya da jami'an tsaron Najeriya mu taru mu yaudar kanmu da cewar mun magance waɗannan mahara mu ci gaba da bin diddigi da bin kadi da kuma wato amfani da na'urori na zamani wajen ƙara zamanantar da hanyoyin bincike da kuma hanyoyin tattara bayanan sirri da kuma inganta mu'amala tsakanin farahula da kuma al'umma da kuma shugabanni da kuma bin kadin su kansu tsofaffin waɗanda suke yan wannan kungiya masu kai harahari domin ƙara samun waɗansu bayanai na sirri da kuma yin amfani da su yadda ya kamata.
Dr. Yahuza Ahmad Getso, Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mainakaina da wannan rahoton. To an jima kaɗan za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda za a ƙara inganta tsaro a yankunanku. Kafin nan ga shirinmu na gaba.
Wani gari wani gari wani garin da ake kurba manya da zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai sanya da asuwa
ba madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban Kasashen Afirka da dama kamar yadda wata kida aka sani al'adu da addinai ba su amince da mu'amalar jinsi ba hasali ma an tanadi dokoki masu tsauri wajen hukunta duk wanda aka samu da wannan ɗabi'a a kasashen Turai kuwa sakamakon mutunta ƴancin kowane ɗan adam doka ta baiwa kowa ƴanci na sauya halittarsa ko kuma neman jinsi yanzu haka an samar da darasi mai cike da cece fuce wanda zai koyar da ilimin mu'amalar jinsi daya a makarantun yankin
ina aji daya babana ya fitar da ni daga makaranta bayan da aka soma mana lesson na jinsi daya
to maudu'in shirin na wannan makon kenan
wani gari bai kai gabas da nisa ba
wani gari To har wa yau saboda ƴanci da kowane ɗan adam ke da shi shi yasa aka baiwa iyaye dama na koyar da yaran su karatu a gida muddin suna ganin wancan darasin ya saba al'adu ko addinan su
na gwammace na koyar da yara na karatu a gida hakan ya bani dama sosai na ƙara samun kusanci da su da kuma koyar da su abin da suka fi so da kuma zai amfani rayuwar su nan gaba mafi muhimmanci shine yadda kuma a makarantun aka yi fatali da al'adunmu ake koya musu abubuwan da suka yi hannun riga da al'adarmu
to za a ji irin kalubalen da ke tattare da tsarin ga baki mazauna Turai a cikin shirin da ni Ramatu Garba Baba zan gabatar Sanin kowa ne ƴan Afirka da dama na son mutunta al'adu da addinan su ba mamaki aka so mu samun karuwar iyaye a janye yaran su daga makarantun boko wasu ma ba sa saka yaran su a makarantun na boko tun bayan da aka so mu darussa na koyar da yara batutuwa masu nasaba da mu'amalar jinsi daya burin dai waɗanda muka tattauna da su a cikin shirin shine su tsora ƴaƴan su bisa tarbiyyar da ta zo daidai da al'adu da ma addinan su to shin ya ma tsarin koyar da yara karatu yake a gida Dr. Hadiza Kere Abdulrahman malamar jami'a a Burtaniya ta yi wa muryar Amurka takaitaccen bayani a game da karatun na gida da aka fi sani da homeschooling a turancin Ingilishi
to ni dai a gwargwadon sani na homeschooling shine iyayen da suka gwammace su koyar da wa yaran su a gida ba sa sa yaran su a makarantar boko irin mutanen nan sukan hada ma yaran su program curriculum abubuwan da ya kamata su koya wanda shine yafi dacewa da values ɗinsu da abubuwan da suka ga yafi musu muhimmanci
To a akasaran kasashen yamma kamar Amurka da Birtaniya ko Jamus an jima da samun da darasi na koyar da ilimin jima'i ga yara. Sai dai a baya-bayan nan ne aka shigar da batun yancin kyakkyawar mu'amalar jinsi danganin cewa tun suna kanana sun so mu sanin ya kamata da ganin girman juna da kuma sanin abin da ya dace dangane da kowane jinsi. Wasu musamman baki a waɗannan kasashen na ganin wannan kamar makarkashiya ce wajen koyawa yara luwadi da madugo. Duk da cewa homeschooling ba bakon abu bane a kasashen yamma, sai dai an ci gaba da samun karuwar masu yin sa a baya-bayan nan. ‘Yan Afirka masu amfani da tsarin na ganin wannan ya kara ba su damar fahimtar bukatun ‘ya’yansu tare da taimaka musu sanin inda yaran suka dosa. Malama Halima Yusuf Hassan, ‘yar Najeriya ce da ta jima a Ingila.
Na gwammace na koyar da yara na karatu a gida. Hakan ya bani dama sosai na ƙara samun kusanci da su da kuma koyar da su abin da suka fi so da kuma zai amfani rayuwarsu nan gaba. Amma mafi mahimmanci shine yadda kuma a makarantun aka yi fatali da al'adunmu ake koya musu abubuwan da suka yi hannun riga da al'adarmu. Saboda haka homeschooling ya bamu dama na ƙara wayar musu da kai a game da sanin asali da abubuwan da suka dace da waɗanda ba su dace da mu ba.
Yaran da ake koyarwa a gida na iya bin wannan tsarin har su girma, inda daga bisani suke zarcewa jami'a a lokacin da ake ganin sun mallaki hankalinsu.
Ina aji ɗaya babana ya fitar da ni daga makaranta bayan da aka soma mana lesson na jinsi ɗaya. Yanzu a gida nake karatu, sai nan gaba zan shiga university idan na kai 18 years.
Duk da ci gaba da karɓuwar wannan tsarin yanzu, akwai waɗanda ke ganin yaran da iyayensu suka karantar da su a gida a lokuta da dama suna da ƙarancin wayewa da rashin sabo da jama'a. Amma malama Hafsat Abubakar ta ce ya danganta.
Daga school ana koya ma yaran nan ba daidai ba ne. Wani adult education da yanzu aka kara, wani gender rights, wani menene, amma kuma mutum bai yi ce komai. In ka ka afford homeschooling fa yaran ka cikin Europe nga, wallahi yana da kyau. Sannan kuma me shi ba shi school suffer any kind of bullying, takura kenan da kwaikwayon haliyan da ba su da kyau kamar su drugs, shan sigari da ababa irin haka nan dai. Wasu na tsoron kamar yaro bai je school yayi homeschooling ba, yana lack social interactions. Ba haka ba ne, so yaron ka ya iya ya samu social interactions depending on kai ko ku iyayen.
Madalla. A daidai lokacin da baki musamman 'yan Afirka ke ƙara rungumar wannan tsarin na homeschooling, akwai ƙalubale da ke tattare da shi. Dr. Hadiza Kere ta tabbatar da hakan, tana mai cewa tsarin na buƙatar nazari da kuma hazaƙa.
Inda za ka yi homeschooling to dole fa sai kai ma ka zama ɗaliba ko ɗalibi, dole kai ma ka ci gaba da koyan abubuwan don ka iya koya wa yaranka. Ka fi kowa sanin yaranka, ka fi sanin inda ƙarfin shi yake, ka fi sanin inda zai ɗan wahala, so kana iya tailoring, kana iya gyara abubuwan da kake koyarwa wa yaro game da haka. Da wanda bai san me yake ba ko wanda ba ta da discipline, bata san ta tashi a safa ba, bata san a zauna a yi abin da ya kamata a yi ba, to kaga za a dan wahala tunda kawai yaron zai tashi bai ma san cewa ya kamata a yana makaranta bane. A yi dan shi homeschooling wai ba wai kawai dan kana gida bane shikenan baka makaranta bane, shi ma makarantan ne. Saboda haka dole a yi approaching din shi a cewa shi ma fa makaranta ne amma a gida, kuma dole a yi paying attention to abubuwan da ake koya wa yara da so that dan wata rana suka zo suka koma makaranta, dan dole dai wata rana su shiga jama'a. Kada ya zama kaman sun kasa, kaman an hana su koyan wasu abubuwa. Kar ka cuci yaranka, in za ka mishi homeschooling ka tabbatar cewa ka san me kake yi.
To gwamnatocin Turai dai na da yakinin cewa makasudin koyar da darasin zai biyo kowane dan adam 'yanci na zaɓin jinsi da ransa ke so, tare da mutunta waɗanda zaɓinsu bai zo daidai da nasa ba, da kuma magance matsalar kyara da tsangwamar da ake wa masu mu'amalar jinsi ɗaya. Duk da haka, homeschooling ya ci gaba da samun karɓuwa cikin hanzari a tsakanin baƙi mazauna Turai.
Kuma da lagada Ramatu Garba Baba, to yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau tambaya ce mai cewa a ganin ku ta yaya za a ƙara inganta tsaro a yankunan ku. Kamar yadda muka ce, lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Muna sauraron ku. Waye daga Bauchi? To menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau?
Yau da farko dai sunana Malam Ibrahim Barz Jara Urbo, daga nan kuma daga jihar Bauchi Najeriya.
To Malam Ibrahim, muna jin ka.
Yau ina jiran ku game da lambar wada ke ta Najeriya nan.
A'a, maudu'in mu na yau muna magana ne akan yadda za a inganta tsaro a yankunan ku.
Yau to gaskiya kamata inganta tsaro, saboda gaskiya mun talaka muna cikin.
Muna jin ka.
Yau kuna jina?
Eh, muna jin ka.
Ina kafin koyi. To assalamu alaikum. Da farko dai, ni Abdu Kasku nan nake ungwar wadaka ta wajen jamhuriyar Niger, mai sauraron ku.
To
ra'ayina da za a yi ana so a inganta tsaro a wurare daban-daban. Abin da ya kamata a yi shine a ba jama'an tsaro haɗin kai, duk inda an kaga wani mugu wanda ba a yarda da shi ba, a shaida ma hukuma mafi kusa, shine hukuma, gendarmomi, jarri, sarakunan gargajiya da sauransu. Sannan na kuma magana ta biyu, a yawaita addu'o'i a ko'ina kan masallacin ne, ga wurin suna, wurin aure, nan na za a bunga kenan. In ana so a yi tattalin tsaro shine ya kamata, kuma kowa shi zama tsinci a ɗaya fadar minki ɗaya, a yi adalci. Watan mu dai shine Allah ya ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali a kowane ƙasashen duniya. Kuma gidan Radio America na gode, ni na mai sauraron ku nan nika unguwar wadata ta wale na birnin Adar jamhuriyar Niger, Abdu Kasku. Sai an jima.
To mun gode. Har yanzu dai muna magana ne akan maudu'in mu na cewa ta yaya kuke ganin za a inganta tsaro. To waye daga birnin Zaria?
Assalamu
alaikum. Salam.
To kana ta da ishiya nan cikin Najeriya daga hawan kan rikirin kuma su zuwa jihar Kaduna.
To malam, menene ra'ayinka?
Allah saka da mutakin naji abin da ke da sauna a kai.
To muna jin ka, ya kake ganin za a inganta tsaro?
Abin da ya kamata, abin da ya kamata a yi aikan harkan tsaron nan, gaskiyan al'amari muna kira ga gwamnatin Najeriya, kamfanonin sadarwa nan su ɗauki mataki a kansu, sabili da gaskiya suna taimakawa wajen ɓangaren rikin tsaron nan. Gaskiya, sabili da in ka duba kamar ƙasashen da suka ci gaba, duk wanda zai sai layi mallaki layi dole ne za a ɗauki mataki a kansu. Kuma ba za ka kira waya ba sai wayar nan ta je ga kamfanin, sannan ya tura ta inda za ta je. Kuma ga ta dalilin wayoyin da ake samu irin waɗannan matsaloli, sannan kuma ka lura da irin iyakan ƙasashe kamar border haka. In ta lura da irin border nan kamar yadda kasashen duniya suke yi, to insha Allah za a samu sauki, kuma ta yi musu al'ummar Najeriya adalci.
To mun gode. Har yanzu dai muna jihar Kaduna, da wa muke magana? Hello, da wa muke magana? To har yanzu dai muna Kaduna, waye akan layi? To ina ganin mun samu tangarda a layin Kaduna. Wane ne daga jihar Niger?
Assalamu alaikum. Suna na dan Shaibu gidan jirgin tudun yaran mun da kenan, ki karamin kuma kan tagarar kenan jihar Niger.
To dan Shaibu, menene ra'ayinka?
To gaskiya magana, in dai ana so a samu tsaro a wannan kafa, in dai gwamnati tana so ta kuma matsayin da take ciki, ko kuma abubuwan da muka yake kuma na zuwa kariya. To gaskiya magana, sai ta hada kai da kananan hukumomi da kuma gwamnati da kuma sarakunan gargajiya. Ina saboda duk abubuwan da ke faruwa, idan aka ce a yi bibiya, masarautu suna da kuma da yake ɓata gari, to yan shi ya yi kusa da masarautu da kuma kananan hukumomi. To idan aka haɗa kai da gwamnoni da kananan koyon da sarakuna, to insha Allah za a ci makashin wannan al'amari. Ina fatan ubangiji Allah ya kawo mana ɗauki a wannan kasa mu, kuma ya kare mu da kariyar sa. Ubangiji Allah ya sa ku lafiya.
To amin, mun gode. Yanzu kuma sai jihar Nasarawa, waye akan layi?
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Salam. Ya sunan malamin?
Allah ya rahama. Allah sunana sabawo ne mai awo na cikin garin gida ta wato karamar hukumar Karo a nan jihar Nasarawa.
To babawo, menene ra'ayinka?
Abin da ya kamata a yi wato kowace bangare gwamnatin Najeriya yana da kyau a ce ta wadata sojoji da ɗan sanda da kayan aiki. Menene kayan aiki? Yau da za ka zauna ka yi hira da ɗan sanda ko soja, za ka ga albashinshi ba shi da yawa. In ka diba ka ga abin da makamin da aka ba a kan ya kare kan shi da kuma kare ya jima. Saboda haka yana da kyau a ce gwamnatin Najeriya ta inganta bangaren tsaro, saboda tsakani da Allah da jiha ɗaya iya jiha da za ka ji ana iya rikice-rikicen nan, amma yanzu sai arewacin Najeriya ta amsa. To muna kira gwamnatin Najeriya don girma Allah su taimaka a kan maganar tsaron nan, shi ne ban bukata shi ne talaka. Allah ya kawo mana mafita.
To mun gode babawo. Yanzu kuma sai jihar Kano, wane ne akan layi?
Kuna magana da ɗan Asabe mai fata ya wuri daga nan jihar Kano.
To ɗan Asabe mai fata, menene ra'ayinka?
Ni ra'ayina tun da wanga abu yake cewa me zai hana a dawo da tsofaffin sojoji waɗanda suka yi kaya tun da su waɗannan matasa sun gaza.
Muna jin ka.
Shawaran da na bayar a gayyato su su dawo su ɗauki bindiga. Su ne suka shiga soja domin su kare mutuncin ƙasa, su kare mutuncin Najeriya da talakawansu. Waɗanga matasa sun gaza. A neman mu mutane hayya da za su samu sauki. Hatta kashe mutane kullum babu kare babu dalili. A da idan aka ce ana fama da wata fitina a wata ƙasashe, za a ga an tura sojojin Najeriya su ne su kwantar da su kuma kula ta kwanta. Amma yanzu abin ba haka yake ba. Reshe ya juye da mujiya. Amma sojoji suna gudu.
To mun gode dan Asaba mai fata. Yanzu sai jihar Sokoto, waye akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Bello Garba ina Sokoto a Najeriya. Gaskiya hanyar da za a bi ita ce ina kira musamman ma a ce gwamnonin arewa wanda abin ya cewa irin Kaduna, Kebbi, Katsina, Sokoto, Zamfara da Neja da su haɗa kansu su ɗauki mataki na ɗaya a kan abin da ke tsaro. Gada a sa bambancin siyasa su ɗauki abin da za su yi su haɗa kansu idan aka koro Katsina da Sokoto da Kebbi da sauransu su inda jihar nan take suka ɗauki mataki guda, to insha Allah za a magance abin. Amma idan aka koro nan ko ba su ɗauki mataki ba, shikasa abin na ana tattausar kan wannan matsala ta tsaro.
To mun gode Bello Garba. Yanzu kuma sai ni jihar, waye akan layi?
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum salam.
Mu mala anara shugaban kullum murya arewa a dogon nuci a cikin jahore Nijar.
To muna jin ka.
Ni ra'ayina duka ga wannan haka tsaro. Ne tadda mai mana a cikin kasashen mu na Afrika. Kamar Nijar da Nigeria. Ina ya kamata a ce Nijar kana so zaben da su a zabakin iyaka ko da lokaci. Su kuma Nigeria so su zaba da ko da lokaci. Kina su ke tare Nijar. Kina ka ga ni Nijar za su samu su koma Nigeria. Kuma ya kamata wajen so zawa kuma har yanzu so zawa lalle ina so abin da kike kira gare ku.
To masu sauraro, iya abinda lokaci ya bamu damar dauka kenan. Muna godiya da jin ra'ayoyinku. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To ana ci gaba da zanga-zanga a Nairobi, babban birnin Kenya, da sauran yankunan ƙasar bayan da gwamnatin shugaba William Ruto ta yi yunƙurin samar da wata doka da za ta ƙara kuɗaɗen haraji. Masu zanga-zanga waɗanda har ila yau suke kira ga shugaba Ruto da ya sauka daga makaminsa. Duk da ya jinkin shirin samar da dokar, sun ce matakin aiwatar da dokar zai haifar da tsadar rayuwa. 'Yan sanda sun yi amfani da haƙi mai sa ƙwalla a ranar Talata a birnin Nairobi, yayin da 'yan kasuwa suka rufe shagunansu gudun kada a yi wa rumfunansu hawa su. Dakarun Isra'ila sun kai wasu hare-hare a kudancin yankin zirin Gaza a yau Talata, inda hukumomin lafiya na Falastinawa suka ce aƙalla mutum 8 sun mutu. Har-haren sun hada da wanda aka kai yankin Khan Yunis kwana guda, bayan da Isra'ila ta ba Falastinawa fararen hula umarnin su fice daga yankin. Isra'ila ta ce ta kai har-haren na sama ne cikin dare a yankin na Khan Yunis, inda ta ce daga nan ne mayakan Falastinawa suka harba mata wasu rukuki guda 20.
To man sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Mahmud Lalu da ya tayani gabatar da shirin, da producer mu Julius Gresham, da kuma engineer mu na yanzu Chan, ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka ke muku fatan alkhairi. Assalamu alaikum.